أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن أكبرك مدسادها أو أن مسلاتي بيتارى البركة دنتي قبل كراتم منا عمدة الفقه واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 15 ko 16 inda nake tunani insha Allah a cikin karatun mu na wannan littafi idan ba manta ba karatun mu na karshe kamar azumi mun tsaya a karshen babi wanda yake mana bayani akan arwanda malai ya bayyana mana farillai da wajibai da mustahabbai da abin da ya dangana dai da abin da duka ya kumshi arwanda ya kawo mana masaloli kuma da iko Allah Allah ba mu damar tattauna wa'ansu daga cikin masalolin da malam ya kawo a cikin wannan littafin yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan shahwa akan khuffi shine malam yake cewa babu al-masfu 'ala al-khuffayn babi wanda yake mana bayani akan shahwa akan khuffi idan muka dauki abinda ake cewa kuffi shine ditta kalmi ko wani abu na fata wanda za a sanya shi ya kasance ya zarta idan saunan mutum ko ya kasance fata ko wani abu makamancin shi imma ya kasance ko abduga abinda aka saka da abduga ko kuma abinda aka saka da yaji in dai ya wuce idan sau dukkan shi ana kiran shi da kuffi hatta da malamai sun yi fatawa dukkan koda irin takalmin da ake sanyawa wanda yake hucewa idan sau kamar misalin ranjasa da ake sayawa dukkan shi wannan ana iya kiran shi da kuffi zan mu zo malam zai mana bayani akan hukumce-hukumce da ladabba wanda suka shahi mas'ala ta kuffi malai yake cewa yajuzul mashu ala al-khuffayn wa ma ashbahuhuma min al-jawarib الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله وركم مالي هيكي مانا بياني هيكي توا يجوز المسح يا هلتا أشاها أن على الخفين أكن خفي ودابيو وانا متهيكي سنجاوا سواء دي أقوها الداما دي أقوها هرم yake cewa a halaka ne ya halatta a shafa a kan kuffi wa ma ashbahuhuma da duk wani abu wanda yake kamantacceniya da kuffi shi ne ya zano mana minal jawari na daga suseti safa wanda muke sanyawa ita kuma ainihinta mafi yawa muna yin ta ne daga zare na auduga ko kuma ya kasance zare wanda yake na yaji wanda yake na roba yake cewa to dukkan su duk wanda za a kiraye ta da sunan aljawra suseti ko safa yace as-safiqa wanda take mai kauri wanda ba mutum zai sanya ta ne dan ta kare shi daga imma zahi ko kuma ta kare shi daga sanyi ya kasance tana da kakkaura ce ba wai irin wanda ake sanyawa dan ado ba aka samu irin susetin yanzu da muke yi zaka same ta an sanya ta yanda ka gan ka sanya dan susu haka kake jin ta a cikin ka yake cewa wanda take kalelaya to wannan ba ta cikin lissahi duk da malamai sun yi tsokaci akan mas'alar kalelaya shin ta iya shiga ta dauki hukuncin jawrab irin ta dauki hukuncin khuffi ko kuma ta dauki hukuncin khuffi ba yake cewa to ya kasance al-jawrabus safiqa
susaiti wanda yake mai kauri allati tasbutu fil qadmayn wanda take tabbatuwa akan dindi akan kawaguwa ba wanda ba idan ka daga ba za ta fita daga idan ka buga kawarka za ta bar kawarka ba wanda take ta dauru ta cikin kawarka take shine wanda take tabbatuwa a cikin kawa yake cewa baya da haka wal jarami ka da yace wa ma ashbahu ma da abin da yake kamantacce ne ya da hobi sai ya kawo yace al jarami ka da irin takalmi allati tujawizul ka'bayn wanda suke huce idan sau duk wani takalmi wanda mutun zai sanya an yi shi ne na fata ko an yi shi ne na tsumma wanda ya huce idan sau shi ma duka wannan yana daukan hukuncin hobi yake cewa fi taharati sughra amma dai ana shafa ne a tsarki wanda yake karamin tsarki kenan tsarkin da idan ka samu bawali ko bayan gari ko kuma iska ta huto ko wani abu makamancin haka za wanda ba ya wajabta maka wanka ba a shine ake shawa kofi shine malai ya kawo yace fi taharati sughra a tsarki wanda yake karamin tsarki ba babban tsarki ba wanda zai wajabta maka yin wanka a lokacin da tsarki zai wajabta maka ba ka samu ba tsarkakuwa ba daga abin da ya shahe ka nan daga najasa sai ka yi wanka to wannan wajibi ne sai ka yi inza'in wannan hubbin naka ka cire wannan hubbin saboda babu hukunce shi kenan a tsarki wanda yake karamin tsarki na mazi ya huto maka ko bawali ya kama ka ko bayan gari ko iska a wannan halin ne idan zaka yi tsarki idan zaka yi arwalla kana iya shafa akan hukunka yake cewa yawman wa lailatan lil muqima tsawon kwanukan ko tsawon lokacin da mutun zai iya shafa akan hukun shi shine dare tsawon yini da dare guda yini daya da dare guda ga wanda yake mazaunin gida yake cewa wa salasan lil musafir kuma wanda yake matahi zai yi yini uku da dare uku kina wannan shine lokacin da mutun zai iya shafa akan hukun shi yake cewa min al hadasi ila mislihi daga lokacin da wannan hadasin ya kama ka zuwa wani kwatankwacin hadasin to nan idan muka dauki mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal idan mutun ya sanya hukun shi zai sanya shi ne bayan yayi hadasi ko ya kama ruwa ya tsarkake kanshi ya zo arwalla bayan ya gama arwallar shi ya gunke kawashi a lokacin nan idan ya sanya daga lokacin nan hukuncin hufi zai kama shi to shine yake cewa zuwa wani lokacin da wani hadasi zai kama ka washe garin shi a wannan daidai lokacin shine malumai suke cewa abinda malumi yake so ya bayyana mana shine idan lokacin da mutun yayi hadasi mutun yayi arwallar shi ya kama ruwa yayi arwallar shi arwalla wadda take cikakka ya wanke kawashi sannan ya sanya hufi to ba daga lokacin nan maza a fara lissahin ba gobe iya ra haka idan ya kai kurum lokacin nan lokacin shafarka ya kare malumai suka ce abinda ake nufi shine zuwa lokacin da wani hadasi zai kama ka misalin ka sanya shi lokacin da zaka yi sallar azhar kai arwallaka cikakka ka wanke kafarka sai ka sanya hukunka lokacin da ka sanya hukun nan wannan lissahin ba a fara shi a wannan lokacin sai zuwa lokacin a ce ba wani hadasi bai kama ka ba sai zuwa lokacin la'asar hadasi ya kama ka ta yi ka kama ruwa ka tsarkaku ka zo za ka yi arwalla a lokacin nan za ka yi shawa kenan har zuwa wata sallar la'asar ta gobe kana da incin ka shahi hukunka idan ka kasance mazaunin gida ne idan kuma ka kasance a cikin bulaguro kenan kana da sallah 15 wanda za ka yi kana shawa hukunka in a zaman gida ne sallah guda 5 kenan sai wata la'asar ta gobe sannan lokacin shafa hukunka zai kare yake cewa liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama dalilun hadan manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yamsahu almusafiru thalathatu ayyamin wa layaliyahunna mai bulaguro zai yi shafa akan hukun shi tsawon kwana uku da yini uku tsawon yini uku da dare uku kenan kwana uku yake cewa wal muqimu yawman wa layla mazaunin gida kuma zai yi shafa akan hukun shi tsawon yini guda da dare guda yake cewa mata masaha thumma qadat al mudda aw khala'a qablaha batalat taharatuhu duk lokacin da mutun ya shayi hukun shi yayi shafa akan hufi sai lokacin da ya kamata a ce wannan yinin da daren nan sun kare to a lokacin ne yake cewa batalat taharatu tsarkin shi ya riga ya warware sai ya sake koma wata arwalla ya wanke kawashi sannan ya sake sanya sabon hufi ya sanya saki sanya wannan hukun da ya tiri a kawashi ko kuma kamun lokacin sai ya hudda hukun da kawashi shi ma wannan batal taharatu tsarkin shi ya riga ya warware kinan mi ake so idan ka sanya hukunka misalin kayan arwallaka cikakka lokacin sallar ka ta magariba sai ka sanya hukunka ka wanke bayan ka wanke kawaka ka karasa arwallaka sai ka sanya hukunka sai bayan lokacin sallar asbahi kurum sai ka ce kai bar wannan hukun wannan su sai tindawa yana dawo na hika tare shi to wannan idan zaka sake wata arwalla labudda sai ka wanke kawaka ko kuma a ka sanya shi ne lokacin sallar magariba aka sake dawo aka yi wata sallar magariba to a lokacin nan hukuncin wannan hukun naka ya riga ya warware kidan tilas sai ka sallar isha idan zaka yi zaka maimaita arwalla tilas sai ka sake wanke kawaka sannan ka sanya wannan hukun shi ne mala yake bayyana mana yake cewa idan kuma lokaci ya kure lokacin shafa ya wuce kenan yini da dare guda kenan batalat taharatu tsarkin wannan kawai wanke kawai nan da kai ta sanya hukun nan da kai ta riga ta warware kai ka sake wata yake cewa wa man masaha musafiran thumma aqama misali mutum ne yana cikin bulaguro sannan sai ya iso garin da yake so ya isa kana cikin bulaguro ka wanke kafanka sai ka sanya hukunka kai kuma a matsayinka na mai bulaguro kana da yini uku da dare uku ka sanya shi takrib misali kai arwallaka sallar azhar ka sanya hukunka sai daidai sallar magriba sai ka iso gari to wannan wani hukunci za a baka hukuncin mai bulaguro zaka dauka ko kuma hukuncin mazaunin gida zaka dauka ina a lokacin nan mallaye yake cewa sun masafara atamma masham qibil sannan ya ma'afwan bayanin da muke wanda ya sanya hukunci a cikin gida sannan ya bulaguro ya kama shi ya huta yake cewa abinda zai yi atamma masham qibil zai cika shama ta mai zaman gida kinan bayan yini guda da dare guda kenan labudda ya hudda wannan hukun ya sake wanke kawashi lokacin da za ya arwalla yake cewa wa masaha musafirin summa aqama duk wanda yana cikin bulaguro sai ya shayi hukun shi sai ya iso garin da yake so ya isa ya zamanto dan gari a lokacin nan mi zai yake cewa au muqiman atamma au muqiman summa safara ko kuma ya kasance mai bulaguro ne sannan yayi mazabunin gida ne sannan yayi bulaguro yake cewa atamma masaha muqimin duka wannan zai dauki hukunci daya zai cika shawa ta mai zaman gida kenan yini guda da dare guda ina fata an fahimci matsalar wane ne yana zamana a cikin gida sai yayi arwallar shi sai ya sanya hukunci kai tsaye bulaguro sai ya kama shi sai ya kama tahiyya yake cewa to hukuncin shi hukuncin wanda ya hukuncin tsawon lokacin da zai shayi hukunci shine dare guda da yini guda haka idan ya kasance a cikin bulaguro da ya kasance a cikin bulaguro ya shayi hukunci yayi arwalla ya sanya hukunci yana shaha hukunci sai ya shigo cikin gida ya dawo ya zamanto mazaunin gida a lokacin nan shi ma atamma muqimin atamma masaha muqimin zai cika kaman misalin mutumin da yake zauna a cikin gida kaga a tsarin mai bulaguro yana da yini uku da dare uku amma dai dalilin ya riga ya shigo gida aka ce shi ma zai dauki hukuncin dare guda da yini guda duk da masala ce bangaren wasu daga cikin malamai suna ganin ba haka ba duk da mazhabin Abu Hanifa ne muke karantawa gundar abinda malam ya kawo a cikin littafin yake cewa wal juzul masfu ala al imamati idha kanat zati zu'abati yake cewa ya halatta mutun yayi shawa akan rawani idan ya kasance rawanin yana da giza rawani ne wanda aka yi shi sai aka sako shi daga baya ko kuma aka sako shi aka juya shi wanda yake yi ta kalkashin haba yake cewa idan ya kasance irin wannan rawanin ne halaka ne mutun ya shafa akan rawanin shi shi ma ba tare da ya shahi ba ko ba tare da ya shahi kan gashin kanshi ba kenan zai yi shafa akan rawanin shi yake cewa satiratin li jami'ir ra's ya kasance sharadin wannan rawanin ta liƙe dukkan wani sassa na da kanshi illa ma jarat al'adatu kan bi kashfihi, sai dai abinda al'ada ta tahi akan idan an yi rawani ana budewa kamar kokowar kai ko wani abu makamancin haka. Yake cewa min shartil mashi ala jami'i dalika an yalbasahu ala taharatin kamila, yace kuma yana daga cikin sharadin mutum yayi shawa akan rawani idan lokacin da zai sanya wannan rawanin ya kasance yana da tsarki, ya riga yana da tsarki a wannan halin, shi ma a lokacin nan ne idan ya dawo za ya yi arwalla kamar hukuncin da ya kofi ya kasance ka sanya zane kana mai tsarki, haka shi ma rawani idan ka dawo za ka sanya kana mai matsayin idan ka sanya shi kana mai matsayin tsarki, lokacin da za ka maimaita arwalla kurum shafa za ka yi a kan shi. Duk da ita ma wannan matsala ce wadda malumai sun yi sabani a kanta, za mu zo za mu yi bayani a kan sabanin da suka yi. Yake cewa wa yajuzu al-masxu 'ala al-jabira idha lam yata'adda bi shiddiha mawdi' al-hajati ila mawdi' al-hajati ila an yahillaha. Yake cewa kuma halaka ne mutun yayi shafa akan dukkan wani rauni. Abinda ake cewa al-jabira shine irin dori wanda ake yi na galgajiya a sanya itace a dora mutun, to mutun halaka ne mutun ya shafa akan haka. Yanzu muna iya bata hukuncin platter wanda ake sanyawa mutun a hannu ko idan ya ji rauni, yake cewa halaka ne mutun yayi shafa akan shi. Lokacin da ka zo za ka yi arwalla kurum za ka shafa. Yake cewa idza lam yata'adda bi shiddiha mawdi' al-haja, idan dai ba a huce ba gona da iri ba wurin inda aka kulla platter yin ba, ko inda aka darme hannun inda aka samu karaya ko inda aka samu ciwo ba, za ka samu wani lokaci za a ji ciwo ko za a samu karaya za ka ga dukkan hannun an lullube shi. To wannan malumai ba su bada lamanin ba dukkan hannun a shafa ba, daidai inda aka samu raunin inda aka nannade daidai nan mutum zai shafa. Yake cewa ila an yahillaha har zuwa lokacin da zai warware, ita kenan shafa akan wani ciwo wanda ya same ka lokacin da kake arwalla, lokacin da zaka yi tsarki ko lokacin da zaka yi arwalla hatta da wanka, shi baya da wani mudda a ce a dare guda da yini guda ko kuma a dare uku da yini uku, a shi wannan an bada dama har zuwa lokacin da mutum zai samu warakar wannan ciwon a hutar da wannan platter din ko wannan bandejin da aka rakarme wannan ciwon. Shine yake cewa ar-rajul wal mar'atu fi dhalika sawa, da mace da namiji akan shafa wurin hufi dukkan su ɗaya ne. Yake cewa illa annal mar'a, sai dai ita mace la tamsafu 'ala al-imama, bata shafa akan rawaninta, bata shafa akan rawani. Duk da malumai da kai daga cikin maluman da suka bada dama kamar abinda aka samu na Ummu Salma tana shafa akan dan kwalinta lokacin da ta zo take a wannan, kuma malumai da duk da kai maluman da suka yi istiraki akan haka suke cewa shin ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukuncin ya bata lamani ko kuma a'a bugun gabanta tayi kurum take yin haka dan ta gani yayi. Wannan ita ma mas'ala ce wanda za mu yi tsokaci akan ta insha Allah. Mala yake cewa zan mu danyi sharhi akan abinda muka karanta na daga abinda mala ya kawo. Yake cewa babu al-masxu 'ala al-khuffayn, babu wanda yake mana bayani akan shafa akan khuffi. Kamar yadda muka yi bayani, khuffi shine abinda mutum yake sanyawa ya lullube mai kafanshi, sawa'un ya kasance daga fata aka yi shi ko daga abduga aka yi shi ko daga irin yaji wanda muke ko daga wata roba aka yi shi, madama dai yana rike ma mutum kafa kuma za a kiraye shi da sunan khuffi. Yake cewa yajuzul masxu 'ala al-khuffayn, halaka ne mutum yayi shafa akan khuffin shi. Shi kuma wannan da kai hadisi ma wanda hatta da malumai sun kai suke bayani akan hadisai wanda suka zo akan shafa akan khuffi sun kai haddin mutawatir. Shi kuma hadisi wanda ake kiran shi mutawatir shine wanda aka samu wani adadi na daga wasu jama'a suka rawaito wannan hadisin wanda baya yiwuwa a ce waɗannan mutanen sun hada kan ƙarya, wannan shine ake kira da hadisi wanda yake mutawatir, wanda an ce wa'ansu daga cikin malamai suka ce mutum 70, a ce mutum 70 dukkansu sun hado sun hagaito magana iri daya ba tare da dadi ba tare da ƙari ba, kaga ai zai yi wahala a ce waɗannan mutanen 70 sun hada kan ƙarya. Shine malam yace hadisi wanda yake mana bayani akan shafa akan hufi hadisi ne wanda ya kai haddin mutawatir. Akwai hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisin Jurair ibn Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa mas'ala khuffayhi, naga manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hutsari, baya da haka yayi arwalla da yayi arwalla ya shafa akan khuffin shi. kenan me yake nuna wa manzo Allah yayin arwalla can baya ya wanke kawashi ya sanya kufin shi yana mai tsarki sannan lokacin da ya tafi ya biya bukatun shi akan hadisi wanda yake karamin hadisi ya dawo zai saki arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafa akan kufin shi kuma haka malumai suka yi ijma'i kamar yanda Ibn Munzir a cikin al-ijma' ya kawo ya hakaito akan lalle ijma'i ne tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai har zuwa wannan lokacin akan shafa akan kufi haka shi ma Ibn Taymiyyah ya kagaito akan lalle ijma'i ne na malamai a cikin majmu'ul fatawa wa da sauran da sauran littattafai kamar ijma'u sahaba afwan al-majmu' na Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuma ba a samu ba wa'ansu daga cikin wanda suka samu wanda aka samu sabani akan lalle shafa akan kufi da kai daga cikin wa'inda suka yi inkarin shi ire wa'ansu daga cikin firqat dalla kamar hawarijawa wanda tun lokacin tabi'ai suke inkarin shafa akan kufi da wa'ansu daga cikin rafida ɗan shi'a da wa'ansu makamantansu su kuma ba komai bai sanya ba suna ganin ai ita kafa idan an zo lokacin da ake arwalla shahadda ake yi to kuma sun kawo khilafan abinda ya sabani da abinda alqur'ani ya zo shi ubangiji yake bayyana mana wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn lokacin da aka zo arwalla ake bayani aka ce ku shahi kawunanku kuma da kawahuwanku har zuwa idan sau sai suka ce ai abinda ubangiji yake nihi a nan lokacin da ka zo za ka yi arwalla kurin kafa shafadda ake yi saboda an yi akafinta da shafar kai su kuma da kwai dalilai wanda suke tabbatarwa ita kawa wanke ta ake yi ba shafarta ake yi ba to dalilin haka sai suka yi inkarin shafa akan kofi to ya za a ce mu da badama aslan ban mu wanke kafa kuma a ce kuma shafarta ya shawa zan yi idan muka sanya kofi sai suka yi inkarin haka idan muka dauka duka umuman a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wa'ansu wanda suka zo suke inkarin haka hatta da maganganun da aka kawo akan Aisha tana inkarin shahwa akan hufi haka Abu Huraira yana inkari akan shahwa akan hufi haka Abdullah ibn Abbas yana inkari akan shahwa akan hufi dukkan su wannan hadisan hadisai ne wanda suke dayifai ba su da wani asali sai hadisin da ake bayani wanda yake kusa da lokacin da aka tambaye Aisha akan shawa akan kufi da kai abubuwan da Aisha bata san su ba 100% daga bakin daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da ma ilimi haka yake kofoko kulli zai ilmin alim abinda wani ya sani wani ya dara shi akan sani haka ubangiji ya tsara al'amarin shi wa'ansu daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun koyo game da Aisha saboda batta huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu daga cikin sunnoni na cikin gida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa labudda sai an koma wurin sa Aisha wurin su Maimuna sannan a samu labarin su a san me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kenan mun abu daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wani abu ya shamakance mata bata san shi ba kuma wasu abubuwa da yawa ta san su to lokacin da ake tambayarta akan shawa akan hufi sai take cewa a'a ku koma ku tambaye Ali ku tambaye shi akan wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan yake nuna mana a cikin sahabban manzo Allah ba wani wanda yake inkarin shawa akan hufi shi sanya hadisan da suka zo hadisi ne wanda suka kai matsayin mutawatirai da shi ma magana hadisin da aka rawaito daga Abu Huraira na inkarin shi hadisi ne wanda Ibn Abi Shayba ya gutar da shi a cikin musannafin shi hadisi ne wanda da kai Isma'il bin Sumai wanda malumai sun da'afa shi ba sa amsa hadisi daga hannun shi kaga wannan shi yake nuna mana ijma'i ne na sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi sun tabbatu hadisi wanda suke mutawatire daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan halaccin shawa akan kufi shine hadisin Ibn Jarir da muka karanta wanda yake tabbatar mana haka yake cewa wa ma ashbahu ma duk wani abu wanda yake kamantacce ne ya da kufi mun san yanayin kufi yanda yake abu ne wanda aka saka shi daga fata wanda ana sanya shi yana kaiwa idan sau to duk wani abu wanda yake kamantacce ne ya da shi inda me aka saka shi to yana shiga karkashin hukuncin su shine malam ya kawo mana yake ce mana minal jawrab kamar suseti safa wanda muke sanyawa wanda take mai kaura yake cewa as-safiqa wanda take mai kauri allati tusbitu fil qadamaini wanda take tabbatuwa a jikin kafa ba wanda ba idan ka jiho ka hukuma za ta huta ba ko kuma wanda kurum kana ta hiya he kana dadda wure ta wannan duka ba ta cikin wannan wanda idan ka sanya ta za ta kama kahokka tip wannan ita ce ake kira da take daukan hukuncin kofi yake cewa shi kuma wannan masalar ta aljawra susaiti da kai hadisi wanda soban ga Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka Al-Hakim ya hutar da shi a cikin mustadrakai shi haka shi ma Abu Dawud a cikin sunan din shi ya hutar da hadisin hadisi ne wanda aka samu shi daga Sauban daga yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wani lokaci ya aika wata ɗan karamar tawaga ta daga sojawa ta daga runduna sa ta hisi dan kai su bani a wasu wurare wa an su zanguna yake cewa kai tsaye da suka huta wa'annan wanda aka tura in yake cewa sai aka samu aka abinda mutun zai sanya danya sha makance kanshi da sanyi kamar susaiti kamar wani abu makamancin haka yake cewa duka an bada lamanin mutun ya sanya yayi amfani da su shine nan wannan yake tabbatar mana lalle duk wani abu wanda yake kamantacce niya da huffi kamar susaiti an bada dama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan sariyar dama da sun shafa akan duk wani abu wanda za su sanya kamar rawanin su kamar susaiti wanda za su sanya dan ya kare su daga sanyi kira wannan shine dalili wanda yake tabbatar mana lalle ana iya sa susaiti a yi watan da kai wa an su daga cikin malamai suna ganin a dai hada mafi rinjaye shafa akan susaiti kamar shafa ne akan kofi wanda aka yi shi na wata wanda yake kaiwa idan sau idan muka dauka susaiti da muke sanya susaiti ne wanda mutum yake sanyawa ya kame kawa kuma ya kai zuwa ga idan sau wani hamma ya huce haka aka bada lamanin mutum ya sanya amma dai yake cewa labudda ya kasance safika tana da kauri ba irin susaiti ba wanda yake kalelaye ba duk da kai wa an su daga cikin malamai suka ce idan muka dauki halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hali ne wanda suka rayu cikin kumci cikin wahala ba lalle ba a samu ba irin susaiti mai kauri ba idan koda mutum ya samu abin da zai dage ya kai zuwa ga idan sau ya like mai idan sau to halaka ne mutum ya shafa a kanshi kuma suka ce akan ai idan aka ce susaitin ko hubbun naka yana da tilla iya tilla dan tulloli nan ya cire nan yayi kaza suka ce ai shi ma ba makawa mutum ya shafa yayi shafa a kanshi da yawa daga cikin malamai suka ce mu leka halin sahabban manzo Allah wata irin rayuwa suka yi wani zaka samu kasan diyya tashi wani zaka samu ya cire wani yayi tsaga amma dai haka suke shafa a kanshi haka ko manzo Allah bai musu magana akan haka ba suke shafa a kai haka yace dalilin haka muwa halaka ne koda susaitin ka ya cire irin tira wadda wani wuri za ya huto wani wuri za ka gani wata yatsa za ta huto ce duka halaka ne mutum ya shafa a kanshi babu wani illa a kan haka sai malam yake cewa daga cikin abubuwan da suke kamantacce niya daga da hufi yake cewa aljaramiq allati tujawizul ka'bayn su ne irin takalma wanda suke huce idansa takalma in ma ya kasance na hata ko na wani tsumma ne aka yi shi wanda zaka daga shi kai zuwa idan sau kamar misalin takalma wanda sojawa suke sanyawa dukan su wa'annan ana iya shafa akan su babu wata illa akan haka shine malamin ce aljaramiq irin susaiti wanda suke kaiwa suke huce idan sau dukan su wannan halaka ne mutum yayi shafa akan su wannan duka ya samu dalili akan hadisi wanda muka karanta hadisin Zurayr da hadisin Sauban wanda muka karanta a baya muka wuce su kuma malamai sun yi bayani akan babu wani laifi idan ya kasance mutum ya sanya susaiti daya ko biyu ko uku ko sama da haka babu wani laifi mutum ya shafa akan su babu laifi akan haka sai yake cewa
fi taharati subura, a wani hali ne ake shafa akan hufi? Shine lokacin da karamin hadisi ya kama mutum, shine wanda muka yi bayani, amma ya kasance ko mutum yayi bayan gari ko yayi boli ko kuma a'a wani abu daga cikin maziyi ya huto mai, ko wani abu daga cikin waji ya huto mai, suka warware mai arwallashi ko wata iska ta huto, a wannan halin idan mutum zai koma ya sake arwalla, a wannan halin yake iya shafa. Kina wani shi yake nuna mana akasin wanka babba, duk abin da yake hadasi ne babba wanda zai wajibta maka wanka, to babu hira a shahi a shafa akan hufi ka ce zaka zo kai wanka, amma dai idan ka zo wanke kawa shafa zaka yi aka haka, babu wannan. Ina abin da yake hadasi wanda yake wajibta maka arwalla shine lokacin da zaka zo zaka yi arwalla, idan ya kasance ka sanya hufunka lokacin da ka sanya su kana mai tsarki, a wannan halin kurum zaka shafa tsawon muddar da aka baka ka shafa akan su. Shi kuma wannan karkashin hadisin Safawan bin Usal, yarda Allah shi tabbata a gare shi, hadisi ne wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka hutar da shi, haka Ibn Hibban ya hutar da shi, haka Ibn Khuzaimah dukkan sun hutar da shi kuma sun inganta hadisin. Yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana umurtan mu, idza kunna safaran aw musafirina alla nanzi aqibabana thalathata ayyamin wa layaliyinna illa min janabati. Yake cewa manzo Allah ya kasance yana umurtan mu, idan muka kasance a cikin bulaguro kada mu mudda hufunmu tsawon kwana uku, da tsawon yini uku da dare uku, yini uku da dare uku. Yake cewa illa min janabatin, sai dai idan janaba ta kama mu, a wannan halin ake ce mana wajibi sai mun mutar da hukunmu mun yi wanka. Yake cewa wala nanzi'u min ghaidin wala bulid wala nawmin, dan mun yi barci, barci wanda yake iya warware mana arwalla dogo, barci wanda yake mai yauni, ko kuma mun yi bayan gari ko mun yi hutsari. Yake cewa baya umurtan mu da mu mutar da hukunmu mu sake wanke kafanmu. Kuma wannan ijma'i ne wanda malamai suka yi, kamar yadda Imam Sanani a cikin Shubhul Salam ya kawo ijma'in, haka shi ma Imam Nawawi a cikin Al-Majmu ya kawo bayanin ijma'in malamai akan haka. Sai malam ya ci gaba da mana ya bayani akan wani lokaci ne ya kamata ga mazabunin gida da wanda yake bulaguro ya dauka ya sanya hufi a kawashi ba tare da ya hutar da shi ba. Shine malam yake cewa yawman wa lailatan lil muqima, tsawon yini guda da dare guda game da mai zama, game da mazaunin gida, wanda yake zamana a gida za ya zamana tsawon yini guda da dare guda yana tare da hufunci. Shi kuma wannan kalkashin hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi, hadisin Ali ibn Abi Talib, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ga wanda yake mai bulaguro, idan ya saka hufunci yayi yini uku da dare uku, shi kuma wanda yake mazaunin gida yayi yini daya da dare guda. Wannan duk lokacin da mutum ya sanya hufunci ga miqdar, ga mudda wanda za ya sanya yayi amfani da shi. Yake cewa wa salasan lil musafir, tsawon yini uku da dare uku game da mai bulaguro, kalkashin wannan hadisi wanda muka karanta, hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi, hadisin Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa wa tabda'u muddatu min al hadasi ila mislihi, daga lokacin da mutum ya yi hadasi zuwa wani hadasin kwatan kwacin shi. Shine ya kawo, yake cewa lokacin da mutum ya yi hadasi, lokacin da mutum ya sanya hufunshi, ai bayan ka yi arwalla ka wanke kafanka sai ka sanya hufunka, to daga wani lokaci za a fara maka lissahi wannan hufun naka, za a maka fara maka lissahi da yini guda da dare guda idan ya kasance kai mazaunin gida ne, yini uku da dare uku idan ya kasance kai mai bulaguro ne. Shine lokacin da kai sanya hufun, lokacin da wani hadisi ya sake kama ka, ka zo za ka yi arwalla ka fara shafa, daga wannan lokacin za a fara maka lissahi. Shine misalin da zan yi arwalla a yanzu sallan magariba, in wanke kafata sai in sanya hufina, to ba a fara mun lissahi ba daga lokacin da na sanya wannan hufun ba, za a fara mun lissahi ne zuwa lokacin da zan yi hadasi. Misalin sallar isha'i, banda da matsala nazo na sake yin sallata ba tare da na sake arwalla ba, sai lokacin sallar asubahi, lokacin da alfajir da yake to, a lokacin nan hadasi ya kama ni, natai na kama ruwa nazo zan yi arwalla, daga lokacin nan za a fara mun lissahin sanya hufina, kinan ba zan sake hutar da hufina ba sai wata sallar asuba idan ta kewayo. Ina fata an fahimta. Kenan idan na kasance mazaunin gida, dare guda da yini guda.
sai malai yake cewa wa mata masaha sun manqadatil mudda adal da zaran mutun ya shahi hufun shi yayi arwalla mudda ta fara an fara mai chronometry an fara mai lissahi daga lokacin sallah kamar misalin da muka bada daga lokacin sallah asubahi lokacin ketawa alfijar yake cewa sai mudda wannan lissahin sai washe gari Allah kai mu lokacin sallah asuba kidan mudda ta kare tsawon lokacin da aka bani na shawo kufi ya kare shine dare guda da yini guda yake cewa to a wannan halin batalat taharatu tsarkin mutun ya waro tsarkin wannan kufin ya riga ya warwa yake cewa au khala'a qablaha kamun lokacin nan misalin na shafa tun daga asubahi ina shafa da nazo sallah isha'i kurum na shigo masallaci sai naji wani abu makamanta kurum sai na hutar da kufin nawa to batalat taharatu sarkin wannan kufin ya riga ya warware kina idan zaka yi arwalla baka ce ka meda shi ba tunda kana da bintikatar to bari to kai hakuri tunda bintikatar ba ta yi kule ba bari ka meda kufin ka idan zaka yi wata arwalla ka shahi kayan ka a madama ka riga ka hutar da shi shikenan ya riga ya warware kenan idan zaka yi wata arwalla wajibi ne sai ka wanke wannan kafar sannan ka sake sanya kufin ka kenan wannan shi yake nuna mana in ma ya kasance mudda ta kare ko kuma mutum ya cire hufin shi a tsarkin wannan hufin ya riga ya warware yake cewa wa man masaha musafir wa man masaha musafiran summa aqama duk wanda yana cikin bulaguro sai ya fara shahon hufin shi bayan ya gama arwalla wadda take ingantatta ya sanya hufin shi hadasi ya kama shi zai sake arwalla yayi shafa akan hufin shi bayan da haka sai ya iso garin da yake so ya isa ya zamanto mazaunin gari misalin yana tahiya ne ya huto daga garin Yabe za ya iso da magara ya huto sai ya fara shahon hufin shi daga lokacin da ya zamanto mai tahiya ita kuma tahiyya tana harawa ne lokacin da mutum ya bar gari misalin zan yi bulaguro ba zan kasance mai bulaguro ba sai na huta bayan bariya na tabbatar gani nan gadangadan na shiga bulaguro shi sanya ake bayyanawa ga wanda zai sha azumi lokacin da ka kasance a cikin gari baka da makawar ka ce aha ai ba kai ba ka dauki azumi ba saboda kai bulaguro zaka yi yau ba idan kai haka ka dora wa kanka laifi wanda kai da ubangiji zaku gani wannan alamar inan lokacin da za ka yi bulaguro ina da yaƙinin a gobe insha Allah muna cikin watan Ramadan gobe zan yi bulaguro to lokacin da alfijir zai yake to wajibin ka ne ka dau azumi kamar yadda kowa ya dau azumi ma dawo ba ku fita daga gari ba amma dai irin tashi da ake yi tashin bis an tashi ƙarfe 3 an huta bayan gari to kurmi ka sha ka san da mu kana cikin bulaguro amma dai ma dawo ba ka fita daga cikin gari ba a matsayin mazauni kake to misali ya huto yana cikin bulaguro ya fara shawon hufin shi sai ya iso gari bayan sallar asar to shine malam yake cewa atamma masaha muqimin mutun zai cika shawa irin ta mazaunin gari kenan ba kai ba kwana uku ba yini uku da dare uku ba dalilin ka ce a kai ka huto a matsayin ka na mai bulaguro kurum shikenan kurum he kai kwana uku yini uku da dare uku kana shafa akan hufunka a'a malai yace cikawa zaka yi irin da mazaunin gari tunda kai ma ka iso yake cewa kuma haka aw muqiman thumma safara ko kuma ya kasance mutun yana zamna a gida ya shahi hufun shi yayi arwallar shi cikakka ya sanya hufun shi sai tsarki sai hadasi ya kama shi sai ya yi arwalla ya koma yin wata arwalla zai shafa akan hufin shi yace to sai bulaguro ya kama shi a wannan lokacin malai yace shi ma wannan atamma masaha muqimin zai cika kaman mai tahiyya kiran shi ma zai yi ni daya da dare daya kinan baya da hukuncin mai bulaguro duk da wannan kalkashin malamai ko inda suka yi karawa juna sani akan haka suke cewa ai ibada an same ta ne a cikin gida wani bangare ne daga ibadar a cikin gida aka fara ta kenan sai yaglibu hukumcin wannan ibadar sai ya rinjaye kenan atamma masaha muqimin wasu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a ai abin da ya kamata
shine mutum zai kwana uku shi madama ya riga ya shiga cikin bulaguro. Misali sallah ce, ina wajen gari sai ta kama ni, zan shigo ina daidai bin shigo ba inda za a ce mini na shigo garin da magaran ba, sai sallan lokacin sallan magariba ya shiga, lokacin sallan isha'i afwan da magariba ba a mata kasar, sai lokacin sallan isha'i ya shiga. To a wannan halin idan na shigo da magara cika sallah, zan yi irin na mai gari wanda yake mazaunin gari, ko kuma a'a wannan hukuncin da gare ni na rangwame da aka muni zan kassare sallah ta mai hudu in yi ta biyu, wanne zai? Malamai suka ce ai mutum tunda a cikin gari, tunda a wajen gari sallah ta kama ka, kana cikin bulaguro sallah lokacin ta ya shiga, idan ka shigo gida kurum za ka yi kasarin ka, ka ba kanka lafiya, da ka tsaya ma a bayan garin kai kayanka a jisa'ata, kuma idan ka shigo gida kai biyunka ta wadata su da kai, saboda a wajen gari kake. Suka ce to in aka dauki wannan kiyasin akan yin sallah, kenan wanda ya huta, kenan shi ma hukuncin mi za a bada? Hukuncin wanda za ya tsaya yayi mi yayi ni uku da dare uku yana shawo hukunci, saboda a cikin bulaguro yake. Kuma faɗa mafi rinjaye wadda ta yi kusa da daidai shi ne, mutum idan ya huta ya yi shafa a cikin gida, ya huta bayan gari, ya huta bulaguro, to za a yi kwana uku, za a yi ni uku da dare uku, kwana uku. Sai malam ya ci gaba da mana bayani, yake cewa yajuzul mashu ala al'amama, halaka ne mutum ya yi shafa a kan rawanin shi. Shi kuma wannan da kwai hadisi na Umayya wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi, Amr ibn Umayya yake cewa manzo Allah mai tsira da ya ga manzo Allah mai tsira da mutunta Allah shi tabbata a gare shi yana shafa akan rawanin shi kuma akan hukunci. Yake cewa idza kanat zati zu'abati, kuma baya halatta mutum ya shafa akan rawani in ba rawanin da yake da giza ba, rawanin da za a yi shi idan an yi shi za a sabko shi in ma ta yi baya, ko kuma a sabko shi ta bi ƙalƙashin haba a ɗora shi nan sama, saboda irin wannan rawanin shi ne larabawa suke yi a wancan lokacin. To shi ne nan malam ya kawo yake cewa labudda ya kasance rawanin yana da geza, amma dai wada mafi rinjaye babu wani hukunci, in dai rawani ne irin rawanin da ake yi wanda bai da geza a lullube dukkan kai, dukkan shi an bada dama mutum ya yi shafa a kan shi, irin rawanin da yan sudan da suke yi, ai bai da wata geza, kowa da irin al'adar shi, in dai za a kiraye shi rawani to wannan halaka ne mutum ya shafa a kan shi. Sai dai malam yake cewa satiratul li jami'ir ra'a, ya kasance rawanin ya lullube dukkan wasu sassa na gari na kai, kinan ba rawani ba wanda an rike can ko an rike can, kinan wannan ya hutar da dukkan irin wannan shimak, irin wanda larabawa suke sanyawa, ko irin wani abu wanda mutum zai dora mai kama da hula ko wani abu makamancin haka, dukkan su wannan bai halatta. Amma dai rawani wanda ya amsa rai illa ma jarat al'ada bi kashfihi, wanda zai lullube dukkan kai sai dai abinda al'ada ta tayi akan a idan ana rawani ana bude kokuwar kai, ko a'a idan an yi rawani ana barin shedan yi wannan irin rawani wanda ɗan uwan mutubawa suke yi, zaka gani an yi can an yi irin to wanda al'ada ta fitar ta tayi akan shi, yake cewa an ba da dama ba sai an like ba dukkan kinan nan kinan menene al'ada ku hakkam al'ada za ta zo za ta tabbatar da kanta a cikin wannan al'amari yanda ake tafiyar da al'amari ka. Cikin ya kenan idan muka ɗauka a ƙarƙashin mazhabin Abu Hanifa a Imam Ahmad bin Hanbal yanda malam ya kawo, kenan labudda rawani yana da sharaɗi guda biyu. Na farko ya kasance yana da geza, wannan rawanin halin da za a iya shafa a kan shi ya kasance sharaɗi na farko yana da geza, sharaɗi na biyu ya liƙe dukkan kai sai abinda al'ada ta tahi a kan ana ɗan buɗewa lokacin da aka yi rawani. Sai dai hada mafi rinjaye babu wani sharaɗi akan labudda rawani ya kasance sai yana da geza, in dai ya amshi sunan rawani to hakikatan ana shafa akan shi, kamar yadda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan rawani shi. Sai malam yake cewa min shartul mashi ala jami'i dalika an yalbasahu ala taharatin kamila, sharaɗi akan haka shi sanya kufi, shafa akan kufi da shafa akan rawani, mutum ya sanya su yana mai tsarki, kenan mutum bayan ya yi arwalla wadda take arwalla ce ingantatta, a wannan halin mutum zai shafa akan su
bayan ya sanya su bayan ya yi arwanda. Ina fata an fahimta. To sai dai haɗa mafi rinjaye ɓangaren malumai shi ne shi hufi na budde ya kasance an sanya shi lokacin da bayan an yi tsarki, bayan an yi arwanda, bayan ka wanke kafarka a lokacin da ka sanya su, a lokacin nan zai dauki hukunci. Shi kuma rawani babu wani dalili wanda ya zo wanda yake tabbatarwa labudda sai ka yi arwalla wanda take ingantatta, ka shahi kanka sannan ka sanya shi, bayan ka gama arwalla sannan ka sanya shi, sannan a wannan halin kake da intin ka shafa a kan shi. Babu wani dalili wanda ya zo. Kina a kowane hali sawa'un kana da tsarki baka da tsarki, in dai ka sanya rawani lokacin da ka zo arwalla kana iya shafa a kai shi. Kuma kofi labudda ya kasance bayan ka yi arwalla ka wanke kawuwanka a lokacin da bayan ka wanke kawuwanka a lokacin da ka wanke su ka sanya wannan kofin naka, to daga lokacin nan yake iya daukan hukuncin kofi shafa a kan shi. Ina fata an fahimta. Shi ne hada mafi rinjaye hadisin da malumai suke kawo hujja lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbai ya nema ya hutar mai daga kofin shi, yake cewa a'a da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, yace bar su saboda ni na sanya su ina mai tsarki. Ina wannan shi yake tabbatar mana lalle shi kofi labudda ya kasance an sanya shi da tsarki. Amma dai shi abin da ya shahi harkar Mughira bin Shu'ba ne shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ya hutar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kofin shi, yake cewa a'a bar su na sanya su ina mai tsarki. Amma dai rawani babu wani dalili wanda ya zo yake tabbatar mana lalle labudda ya kasance mutum idan zai sanya su ya sanya su yana mai tsarki. Yake cewa wa yujuzul mas'u 'ala al-jabira, kuma halaka ne mutum ya yi shafa akan al-jabira, shi ne dori da aka yi wa mutum aka tattange wurin, irin dori wanda muke na gargajiya a sanya kara a sanya tsumma a wa lullube wurin, shi ne zan bi kiyasi da irin filatir wanda ake sanya ko wani ciwo wanda za a sanya bandeji a nannade shi, dukkan su wannan ana iya kiransu da al-jabira. Yake cewa to halaka ne mutum ya yi shafa akan jabira lokacin da ka zo arwalla aka nannade maka wurin babu hata a wurin, kenan zaka yi shafa a kansu. Yake cewa idza lam yata'adda bi shiddiha mud il haja, madama ba a nannade sama da wurin inda bukatar ta kai ba a nannade ba, kenan ba huce gona da iri ba a wurin nade su ba. Yake cewa ila an yahillaha, zuwa lokacin da mutum zai hutar da wannan jabira, wannan gips din da aka sanya mai ko filatar din da aka sanya mai ko wannan ciwon ko wannan nadin da aka yi mai bandejin da aka sanya, zuwa lokacin da zai gunda. Wannan shi yake nuna mana lalle shi ana kalkashin ka'ida wanda malaman fiqh suke kawowa, anna al-hajatu tuqaddaru bi qadariha, lalle bukata ana ajiye ta daidai gulgulanta, daidai zuwa lokacin da bukata ta wanye, to a lokacin nan idan an hudda lokacin da mutum zai ringa wankewa. Kenan sabanin kufi wanda aka bada mudda aka ce yini ɗaya da dare ɗaya ga wanda yake zaune a gida, yini uku da dare uku ga wanda yake cikin bulaguro, shi sabanin ciwo idan ciwo ne wanda shi kuma ana nannade shi har zuwa lokacin ko ana shafa akan shi har zuwa lokacin da wannan abin zai barka. Wannan ita ce wada mafi rinjaye ta malaman ilimi. Sai malai yake cewa wa rajul wal mar'atu fi zalika sawa, mace da namiji akan hukuncin shafa kufi dukkan su ɗaya ne. Shi kuma muna da ka'ida bangaren malaman fiqh suke cewa kullu hukmin shar'iyyin far rijal wal nisa'u fihi sawa, dukkan wani hukunci na shari'a wanda ubangiji zai lamunce mana mu ya umurce mu aikata, yake cewa da mace da namiji dukkan su ɗaya ne. Yake cewa illa ma dalla dalilu ala annahu khasun bir rijal, sai dai idan wani dalili wanda yazo yake nuna mana lalle kazan nan an kebanci maza da shi, ko kuma aw annahu khasun bin nisa, ko kuma wannan dalilin yazo yake banta mata kadai ba tare da maza ba. Shi kuma wannan yana kasancewa khususiyya ta maza kuma yana kasancewa khususiyya ta mata. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa duk wanda yake kamantacceniya da maza, haka ya tsine wa duk wanda yake kamantacceniya duk macen da tayi kamantacceniya da maza, haka duk namijin da yake kamantacceniya da mata. Ki sanya mas'alar hukum shafa akan rawani ba a baiwa mata ba, saboda mata asalan ba sa sa rawani, idan kuma suka ce za su sanya to za su shiga cikin tsinuwa ta Ubangiji saboda kamantacceniya ne da maza. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama almutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal hadith abdullah bin abbas yake cewa illa anna al-mar'a la tumsahu 'ala al-imama sai dai mace aslan bata shafa akan rawa sai dai da kai masaloli wanda suke kai kawo idan ya kasance tana da kallahi adikonta ya kasance adiko ne wanda lokacin da take arwallahi yana wahaltar da ita wurin mudda shi a wannan halin aka bata dama ita ma tana iya shafa sun kawo dalili akan hadisin ummi salma wanda ibn taymiya ya kawo shi a cikin majmu'ul fatawa yake bayani yake cewa idkhafatil mar'ati min albard wa nahwihi idan lokacin da mace ta ji tsoron sanyi ana mukumukun sanyi a lokacin da tace za ta cire kallabinta to za a samu hobannawa yake cewa a wannan halin masahata ala khibariha za ta yi shahwa akan adikonta babu wani lahi akan ta yake cewa sabida ummu salma kana tamsu khiyama ala khibariha ta kasance tana shahwa akan dan kwalinta yake cewa amma dai yambari an tamsaha ma hada ba'du sha'riha yana da kyau ita wannan matar da za ta shafa ya kasance da kai wani bangare na daga gashinta ta yi shafa a kan shi ko da ba ta shafi ba dukan ba amma dai ya kasance idan da uzuri halin sanyi ko kuma lokacin da za ta yi shafan ko dan kwalin da ta kulla zai mata wahala warware shi a wannan halin an ba ta dama saboda aslan idan mun dauka shari'ar musulunci ta zo ne dan ta dauke mana dukkan wani yaudane wanda zai ba mu wahala zai takura mana a cikin rayuwarmu ta yau da gobe amma ja'ala alaikum fi dini min haraj ubangiji bai samu na ba bai kawo mana kumci a cikin wannan addinin ba shine hatta da malamai suke bayani suka ce ina irin dan kambun nan da mata suke dorawa dan ado akai na zinariya yace lokacin arwallahi idan ya kama da tarji yaunin hudda shi sai tana iya shafa akan ta duka addini ya zo da sauki tana da wannan tsarin an ba ta dama akan haka wannan shine abinda malam ya kawo mana karkashin wannan babin sai mun babin fa'ida misalin mutum hannun shi a yanke yana da yankakken hannu ko yana da yankakken kafa to lokacin da zai yi arwalla sai aka mai irin hannu wanda yake na roba shin wajibi ne sai ya shahi hannun nan lokacin da yake arwalla ko kuma yaya za a yi ai shi ma daga hukuncin jabira yake dauka hukuncin ciwo wanda aka sami filata aka sami guban daji malamai suka ta yi akan bashi da wani hukunci wanda labudda ya ce sai ya shahi wannan kurum idan ya tashi arwallar shi inda gaban shi suke wa'innan zai wanke wannan kuma an yahe mai wanke wa'innan wuraren duk wani abu wanda za a kawo ko irin hannu da ake yi na roba ko na ƙarhi wanda ake sanya ko kafa ta ƙarhi ko wani abu makamancin haka babu wani wajibicin akan yin ya shahe su ko kuma sai ya wanke su saboda wannan ba sa cikin gabanci wallahu ta'ala a'lam kina wannan shine karshen abinda malai ya kawo mana karshen babu insha Allah sati mai zuwa in Allah ya sa muna cikin masu rai za mu tashi babu na waqidi al-wudu babu wanda yake mana bayani akan abubuwa wanda suke warware amalla kina inda kai wani abu wanda bai gane ba gaskiya abinda muka karanta idan ana iya tambaya lokacin da aka zo shine kai bayani akan jabira kenan duk wani bandeji ko wani filatar ko irin dori na galgajiya da ake a sanya itace duka wa'innan shahwa mutum zai yi ya isa rabe ba tare da ya wanke ba kenan lokacin da mutum ya zo zai yi arwallah shahwa zai yi misalin koda irin wannan spaladiran ne ake sawa wanda baya yiwuwa ka wanke wurin idan ka tashi kurmihi ka yi shahwa a kan shi idan kuma shahwan tana baka wahala ko in ka shahwan za ka samu wani abu wanda zai cutar da kai to an ɗauke maka kurum za ka wanke inda za ka iya wankewa saura a wannan shine idan muka dauki hukuncin shari'a kullun sauki take zo mana kuma duk lokacin da mutum zai ce ya takura akan shari'a to tabbas to zai takurawa kanshi shari'a kullun sauki take neman mana, kuma gashi nan wanda yake karantar ta zai samu abubuwa da yawa tana zo mai da sauki, hatta da shahawa akan kofi. Me ya kawo haka? Saboda a ba wa mutane dama, a ba wa mutane dama sawa'ul mazamanin gida lokacin sanyi, lokacin wani abu ko lokacin wani shagulgula wanda zai ba shi dama, ko lokacin wahalar ruwa kullun he ka nemo ka wanke kafa, aka ce mai kurin ka sanya society ko ka sanya kofi, ya wadata su da kai. Haka lokacin da mutum yake cikin bulaguro ba kullum ba, he ka tsaya kana wuta a hudda a sanya, ka gani ko wani ma'aikacin gwamnati soji wanda yake cikin daji shi ma yana dama ya shafa kayan shi ba tare da ba ya zo kullum ana wanke-wanke sai ka cire huddawa da sanyawa duka wani abu ne wanda shi ma yana ɗaukan yauni. Aka baka dama aka ce ka shafa, har aka ƙara maka in ka kasance a cikin bulaguro kana da yini uku da dare uku, in ka kasance a cikin gida an baka yini ɗaya da dare ɗaya, ka shafa akan kofarka. Kuma wanda ya wanke ƙafa da wanda ya shafa dukkan su ɗaya a gun Ubangiji. Madawa hatta ma wa'ansu daga cikin malaman fiqh sun ce akan mas'ala ta ar-rukhsa wal azima, rangwame idan aka baka, aka ce maka kuma ga ainihin al'amari abinda zakai, suka ce to wanne hida cewa mutun yayi. Da yawa daga cikin malaman fiqh sun ce akan daukar rangwaman shi yahi, idan ka sanya su sai tanka bayan ka sanya su kana mai tsarki ka shahon shi yahi akan ka tire ka wanke kafarka, saboda rangwame ne aka baka. Idan ko daukar rangwame kuma yayi dauka akan al'azima, ainihin hukuncin da aka rubuta maka ka tayi akan shi. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadin shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Buƙatunmu na alkhairi duniya da lahira Allah ya iya mana, Allah ya biya mana, ya datar da mu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.